والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ya ba mu ikon dawowa a wannan dare na Litini, rana ta Juma'a 8 ga watan Rajab, rana ta Lahadi 8 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 438, daidai da 25 ga watan 3 miladiya ta annabi Isa alaihi salam 2018. Muna wannan masallaci na Ali ibn Abi Talib da ke babban dodo cikin garin Zariya, domin ci gaba da karatun littafin Al-Ahdar. Allah ta'ala ya yi mana jagoranci, ya ba mu ikon faɗin abin da shi a daidai. Kafin mu ci gaba, zan jatta tuntuɓen harshe guda biyu. A karatunmu na farko, wannan shine na uku, lokacin da nake karanta hadisin man yuridullahu bihi khaira yufaqihuhu fid din, sai na kawo shi bi sigatil madi, man arada, maimakon man yuridu. A karatunmu na biyu, lokacin da nake ƙoƙarin faɗin ranan da mawallafin ya mutu, sai na ce ya mutu hijira tana da 923 maimakon da 53. Tuntuɓen harshe ne, Allah ka tsare mana harshenmu. Mun yi bayani lokaci da ya gabata game da tuba da sharaddan tuba da ya wajaba kowannenmu ya kula ya kiyaye. Allah kai mana ka samu akan sawaba. A yau mai littafi zai mana bayani game da aibubuka da suke aukuwa bayyanannu da boyayyu. Ya koma da cewa wayajibu alaihi, dole wajibi akan baligi mukallafi mai hankali hibzu lisanihi, ya kiyaye harshensa. Harshe na'ura ce ta ni'ima ga wanda Allah ya taimake shi ya yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Da harshe ake zama musulmi, da harshe ake shiga aljanna. Yau ko Trump ya yi kalmar shahada, to ya zama daidai da mu, kuma in ya mutu a wannan lokaci ana masa fatan gidan aljanna. Kuma duk wani kafirci na duniya da harshe ake yin sa, ashe daga nan za ka gane muhimmancin harshe da haɗarin harshe. Don haka dole ka kiyaye harshenka a duk lokacin da za ka yi furuci. Kafin ka yi furuci, ka dubi kalmomin da za ka faɗi, ka saka su a mizanin musulunci. Idan ya dace da koyarwan Allah jalla jalaluhu da koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ka faɗi. Na daga cikin sharaɗin cikan imanin bawa ya kiyaye harshensa a kalmomin da zai faɗi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, duk wanda yake imani da Allah, yake imani da gobe kiyama, to in ya bude bakinsa ya faɗi alkhairi ko kuma yayi shiru. Ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda, yace ban ga wani abu da ya cancanta a kulle shi na har abada kamar harshe ba. Kuma ya ishe ka haɗarin harshe, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an nemi ya faɗi wasiya, yace ka kama harshenka. Ya Rasulullahi, ya za mu kama abinda muke zance da shi? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fakilatka ummuka fa hal yakubbu an-nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hafa'idu alsinatihim, akwai wato kai can ka in ba za ka iya rike harshenka ba. Akwai abin da ke jefa al'umma wuta su ci da fuska su fasa hanci fiye da sakamakon harshensu. Dan bawa yakan yi magana kalma ɗaya zai faɗi, bai sa ta a wani abin a tsaya a dube ta ba, idan ya tuntube za ta jefa shi wutar jahannama nisan kamar gabas da yamma. Haka hadisi ya inganta akan wannan, don haka ayoyin alkur'ani sun mana fada kamar yadda hadisai suka tsawata mana, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu wata kalman da zaka fadi face aqibu da atid suna tsaro suna rubutawa. Kuma inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, ka san abinda zaka fadi kafin ka fadi. Bahaushiyar kalma ta ce magana za rabbu in ta ji ta bata komawa, ko mai kyau ko mare kyau. Kuma bahaushiyar kalma ta ce baki shi ke yan kauya, har yanzu bahaushiyar kalma ta ce magana jari ce, in ka iya sai ka ci riba duniyar ka da kiyamarka. Don haka kullun ana mana fada kafin ka fadi ka auna shin menene zai biyo baya. Akwai fa'ida duniyar ka da lahirarka ko ɗayan biyun nan, babu fa'ida duniyar ka da lahirarka ko ɗayan biyun nan, koko a'a an samu daidaito ba cuta ba cutarwa. To magabata cewa suke duk abinda za ka faɗi ko da ba cuta ba cutarwa, to ba ka da lokacin faɗin shi, ka yi shirin kawai. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗin kalma illa alkhairi, amma ya fi kowa ƙarancin surunta. In kana alkalamu min fidda fa inna sukuta min zahabi, masu hikima suna cewa in kalmarka ta kai darajar dinari to shirinka yana afwal, in kalmar da za ka faɗi ta kai darajar azurfa shirinka tana da darajar zinari. رحم الله امرا قال فغنم وسكت فسلم, النبي دعائي yake ga mutumin da ya bude baki yayi magana ya ci ribar maganar yayi shiru ya zauna lafiya. Don haka a kiyaye halshe, hadarin halshe na da yawa kaman yadda muhimmancin halshe ke da yawa. To ka kiyaye halshen ka barin mene min alfahshai, gabarin alfasha, wani in ya bude baki sai ba haka wata baki ba tsarki, baki ba tsabta, baki ya zama dagwalo, a'a wannan ba daidai bane. Mumini ba ka jin danyen magana a bakinsa, sai mai kyakkyawan magana ake ji a bakin mai imani. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم, wannan shine kaida. Wayanha an alfahsha, duk wata danyar kalma mu baki na ni bai da gurbi, to sai gidan wuta tabbas in dai bai da gurbi. Wata mata sai da biya ni baki na baya haila, to shikenan zai tsunguma shi a wuta kenan. Dole ne duk wani wata kalma ta alfasha ka kiyaye ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysal mu'minu bi'alin wala la'anin wala fahashin, mu'mini ba za ka ji yana tsuka ba, ba za ka ji yana tsine tsine ba, ba za ka ji kalman alfasha a cikin kalmominsa ko a bakinsa ba. Allah ya ji kan magabatanmu iyayenmu, za ka ga ba su iya kalmomin tsiya ba, ko yaro ya yi laifi sai dai ka ji an ce ka ci gidanku, ko ɗan kusun ba, ko ɗan cancan din wannan, ko ɗan kesan wannan, amma ka ji alfasha a bakinsu la. Ina muka tsinto irin waɗannan munanan kalmomi na alfasha? Mu kiyaye, Allah ka kare mu. To dole ne baligi ya kiyaye kalmominsa da harshensa, barin irin waɗannan munanan kalmomi wanda shari'a ba ta yadda ka yi su ba. Wal munkar, sannan ka kiyaye barin dukkan wani mummunan abu, na zance ko na aiki ko na hali. Munkar shi ne abin da shari'a take mutunci, take kinsa, take Allah waje da shi, sawa'an a abubuwa da suka shafi ayoyin alkur'ani ko a sahihan sunna ko a duka. Kuma munkar ya shiga ko ina, akwai azance, akwai a aiki, akwai a hali. Wani in ya buɗe bakinsa ba za ka ji alheri ba sai dai barna. Halshensa ya fi maciji guba. Shi yasa wani mai hikima yake cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldiganaka innahu tu'ban. Ka kiyaye halshenka dan adam, wallahi kai a hankali kada ya sare ka dan bakin kumurci ne. Yanzu ya kashe ka. To mun ka na shiga a gidaje, wani lokaci zaka ga gida duk ya tabarbare, ba adalci, ba sanin ya kamata, ba tausayi, ba rahama tsakanin hatta mata da miji. Sai kallon hadarin kaza, sai harara, sai habaici, sai rage kudin cefa ne, sai mugunta ya hana cefa ne, ga inan duka munkar ne. Kana shiga kasuwa ga munkar nan kala 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 kala. In ka bi ƴan goro, huhun goro, ba abin da ke ciki sai yayi. Goron bai wuce kwaranni ba. In ka bi ƴan timatir, duru babu ne a ƙasa da yayi. Manya-manyan kyawawan a zuba a sama. In ka je shagon mai shago, sai rantsa-rantsa na ƙarya, wallahi tallahi ko a kantin fari wannan na fiye shi 1,000 ne. Kuma sai ka ji an daidaita a 700. Wannan wani irin dolan ɗan kasuwa ne. Duka munkar ne, duk abin da shari'a ba ta yadda da shi ba, ta yi Allah wadai da shi, a kowane irin fage ne wannan abu munkar ne. To wajibi, mumini wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye halshensa da gaɓuɓɓansa gaba ɗaya, barin irin waɗannan ayyuka. Wal kalamil qabih, ya kuma tsara kansa barin munanan zantuttuka. Za ka ga kamar ana kwangaba kwambaya a kalamul qabih, duk wata kalma wadda ba ta da daɗi. Mu tarbiyyar da musulunci ya yi mana, wa qulu linnasi husna, duk kalman da za ka gaya wa ɗan adam ka gaya masa kyakkyawan kalma. Idan an ce annas, kowa ya shiga. Kafiri na ciki, mushriki na ciki, mujrimi na ciki, fasiki na ciki, azzalimi yana ciki. To ina kuma za ka yi magana da ɗan uwanka musulmi? An ce annas, wa qulu linnasi husna. Wata aya ma cewa take, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ka gaya wa bayina duk kalman da za su faɗi mafi kyau. Lokacin da za ka yi magana, malamai suna cewa zinil kalama, ka auna maganarka. Da yawa kalmar da wani zai fahimta, wani ba zai fahimta ba. Da yawa kalmar da za ta yi daɗi ga wani, ba za ta yi daɗi ga wani ba. Da yawa in ka dubi matakin wanda kake magana da shi, ka zaɓi kalmar da ta dace da shi. Kalmar da za ka gaya masa an tsohonka, kada ka gaya mashi wanda za ka gaya wa sa'arka. Kalman da za ka gaya wa ƙaninka ko ɗanka, kada ka gaya wa sa'arka. Dole ka sa kowa a mahallinsa, ka san irin kalman da za ka gaya masa. Ko da kuma kalmar tana ɗaukan ma'anar abin da kake nufi. Mai kake zato, ka je neman wani abokinka, sai ka samu ɗan shi a ƙofar gida, ɗan nan yana da hankalinsa da wayansa, kila ma baligi ne, sai ka ce kai yaro zaunan, je ka kira min ubanka. Ya zai ji a zuciyar shi? Ba uban shi ba ne? Amma kalmar ta dace, da ka ce kira min mai gidan. Ko mahaifinka na nan kira min shi, ko babanka na nan kira min shi, zai ji daɗi, zai ji sanyi. Amma waccan kalmar in yi maka alkunya, yana da mutunci, yana da kau da kai, yana da haƙuri, sai je ya kira shi. In ko ka sami ɗan yau, in ba kai sa'a ba, sai ya maida maka kalmar da baka zaki za ka ji a bakinsa ba. Saboda ba kai masa kalma kyakkyawa ba, duk da saƙon da kake nufi ya gane. To dole ne, ko da magana za mu yi, zan kalma tana da harshen damo, ta kasu biyu ana amfani da ita a kyakkyawar ma'ana akan amfani da ita a mummunar ma'ana to ka kyale ta ka nemi kalman da ko hasidin idza hasada ba zai ce ka aibanta shi ko ka munana masa ba wannan na daga cikin tarbiyyar musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al kalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawan kalma ka gaya ma mutum sadaka ce sai kuma kai ka san haka an ce wai shimfidan fuska ta ci ta tabarma kuma kyakkyawan kalma ta sa tsarawo dariya a rumbun mutane ana kutare-kutare za a buge shi wa imanin salat haka na rantsuwan saki rantsuwan saki mafi yawan malamai sun fassara shi da rantsuwa da saki domin ba a rantsuwa da wani in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut hadisi sahihi kada ku rantsa da iyayenku wanda duk ya zan zai rantsuwa to ya rantsa da Allah in kuma ba zai rantsa da Allah ba yayi shiru wasu sukan ce rantsuwan saki to anan mai rantsuwa ga wani Allah rantsuwa ibada ce in mutum ya san abin da yake ya rantsa da wani ba Allah ba to ma shirka yayi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qala wallata wal uzza falyaqul la ilaha illa Allah wanda kuma ya rantsa da wani abu akwai hadisin da yake cewa faqad kafara a wani riwaya faqad ashraka yayi shirka ko ya kafita duk abin daya ne ba nagari a kashi saboda haka rantsuwa ana yi da Allah ne shi kadai ko da sunansa ko da sifofinsa wallahi tallahi wa rabbil ka'aba ba a rantsuwa da ka'aban kanta sai dai ubangijin ka'aban ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi cikin annabawa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a rantsuwa da wali ba a rantsuwa da shehu ba a rantsuwa da wani mutum wanda yake halitta ne na Allah ko kuma koma wani irin halitta ne ko da aljanne bai halatta a rantsa da shi Allah shi kadai yake da hurumin ya rantsa da wanda ya so ko abin da ya so wa shamsi wa duhaha wa tur wa kitabin mastur la amruka innahum lati sakratihim ya'mahun Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya so bawa bai rantsuwa sai da mahalicinsa subhanahu wa ta'ala wasu suna cewa aimanus salat rantsuwan da za ka yi ta ka saki ta ka taka alfarmanta ka karya kadarinta baka damu da wakar rantsi ba bayan kuma rantsuwanka yaminin ne mun aqada kun san ita rantsuwa ana kasa ta uku akwai al-yaminul munaqada akwai lagawul yamin akwai al-yaminul gamur al-yaminul munaqada shine rantsuwar da kai kana mai niyyan ka cika ko ba za ka yi ba wallahi tallahi as-sama'u bazan ci tuwanki ba wai ta maka ba ta yi da wuri ba tana lallashin ka sai ka ci sai ka yi kafa saboda yaminuka yaminul munaqada kullalliya tabbatacciyar rantsuwa ce ko billahi allazi la ilaha illa huwa in kika fita gidan nan nasa ke ko suna yin haka kuskure ne sakin ai a hannunka yake ya zaka tabbaibaye kanka ka daure shedan sai zo ya zuga ta tace kuma sai ta fita kila kuma sauha daya ya rage tana fita kuma ta tsaku ka dawo ka hada kai da gwiwa ka dafa kuma tu wai ce kai shi kuma rantsuwan in ka yi shi ka karya shi to ka fara za ka yi azumin kwana uku ko ka ci da mutum goma ko ka tufatar da mutum goma lagawul yamin kuwa shi ne ya sashen rantsuwa kamar misali a salatu ta yi gari ya koma shaka hango wani da kai da abokinka ka ce ga ada can yana zuwa sai abokinka ya ce ba ada ba ne ka ce ada ne dubin shi mana kaga yanda yake kame hula ga ma yanda yake tafiya sai kai ba fa ada bane ka ce wallahi ada ne dube shi da kyau kaga ka ce wallahi amma kaga abu ne kai a yakinin ka shine sai aka san sai bayyana to idan ya matso sai aka ga mudi ne fa wannan suka ce lagawul yamin amma a wajen Aisha tana cewa huwa qaulul insan la wallahi wa bala wallah mutum in yana magana akwai waɗanda suka saba ya wanda ya aka yi na kaje wallahi na je kasuwa ne to baka zo inda aka yi magana wallahi na manta ne shi ko ni kuci kuci kan wallahi an kaza ne wasu suka ce shine lagawul yamini ba wancan ba duka dai suna daukar lagawul yamini to Allah bai kama ka da laifi a irin wannan amma ba a san kai wala tuqi kullu hallatin mahin Allah ya kira mai yawan rantsuwa walakantacce domin yana saki ko yana furki da sunan Allah subhanahu wataala ba tare da tunanin girman sunan ba ba daidai bane sannan rantsuwa na uku shine al-yaminil gamus wanda ya yi rantsuwa da Allah yana sani kawai dan ya ci dukiyar wani kamar yadda muka ba da misalin ɗan kasuwan da zai rantse ya sayo kaza akan kaza ne alhalin ba haka bane kawai dan a sai hajarsa ya ci riba wannan ana ce mata al-yaminul gamus hukuncinta sai dai kai ta istighfari ko kafara ba a mata saboda muni ma'anan al-gamus allati tagmusu sahibaha fi nari jahannam ita mai nutsarwa ma'ana tana nutsar da mai yinta a wutar jahannama Allah ka kare mu malamanmu Allah ya ji kansu a wannan aymanus salaf sukan fassara mana da cewa rantsuwa ne wanda aka rika yi a wani lokaci na daular da ake son zuciya sai a kira mutum a ce kayi mubaya'a in kuma baka cika ba ka rantse matarka ta saku akan dole sai ya rantse an tumsa ta ji cewa matarsa ta saku in bai cika wannan alkawali na da'a ba to in ka dubi cewa bai halatta ba kamar fassarar tana da tsanani domin wanda aka tumsa ta shi yayi abu shi bai da laifi hatta kalma ta kafirci alqur'ani yana cewa menene illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra wanda diye kalman kafirci ko aikin kafirci aka tirsasa shi aka tilasta shi ya fadi bai kafirci ba sai wanda ya kafice ma Allah a matukan lokacin da yayi aikin ko kalman zuciyarsa tana cike da nutsuwa akan imani sai wanda aka tursa saki a sai wanda ya fadi abinda yake fadi kuma haka yake so a zuciyarsa wannan shine Allah ya fushi da shi kuma ya mai da shi jahannama Allah ka kare mu ala kulli hali ma'anarsa ta fito baya halatta ya zan ka rantse bisa ƙarya ko ka rantse ka taka rantsuwar ko kai wani abu wanda yake ba daidai ba sai dai akwai lokacin da ake umurtan ka ko ka rantse ka fasa eh ka fasa rantsuwar ka yi kafara shine kuma da'a mutum ne ya zo yana jin yunwa ko yana da bukata ya nemi taimakonka kace ba zan bada ba ke kana wa Allah gidana ba a ci ba ba a sha ba tun safi ke kai wallahi bazan baka ba ya mare ne ke to bayan na rantse da Allah ko me kake nufi na farantse da Allah to sai ka karya rantsuwar naka ka taimaka mishi shine kuma addini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai rantsuwa da Allah zai yi ko ba zai yi ba sai ya ga akasin abin da yayi rantsuwar shine alkhairi falyati allazi huwa khair falyukaffir an yaminihi to ya aikata abin da yake shine alkhairin yayi kafara rantsuwar sa kace ba za ka yi ba sai yin ya zama alkhairi to kai ka je kai kafara shine kuma bauta ga Allah subhanahu wataala ko kace za ka yi sai ka ga yin shine sharri to rantsuwar ka karya ta kada ka yi kaje kai kafara shine bautan ga Allah subhanahu wataala. وانتهام المسلم هكذا نقاوة تام مسلمي أجيجي تاشي أتمجي تاشي أزود تاشي يقضى زوني يقضى زي حرام نيجا مسلمي باي حالتها دومين قائدة لمسلم شيني مؤمني سزمى سرحما أتكاننسو ما تتوسى يا مجوننسو ما تجنك أي أتكاننسو ما تصنين يا كمات أتكاننسو كما يدى القرآن يقيا منا رايوا من زم دا تخبي رضوان الله تعالى عليهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كما لحكا كتاوة تام مسلمي كجيجي تام مسلمي كأنت تام مسلمي كتشوتة مسلمي حرام ما تكون نيك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا duwan da zai cutar da mu'minai maza ko mu'minai mata ba su ji ba ba su gani ba ba fididi ba sadada alqur'ani yace sun dauki babban sakamakon zunubin su kuma bayyanannen zunubi Allah ya kiyaye mu saboda haka tsawata mu musulmi ko gigi ta musulmi ko ba musulmi tsoro ta kowani irin hanya ce kuma a kowani mataki na rayuwa yake ko wanda ya bashi tsoron yake haramun ne baya halatta kullum ana son aminci ana son natsuwa ana son kwanciyar hankali ga al'ummar musulmi idan ashe in tsawata masa haramun ne duk abinda zaka yi ka dadada masa ibada ce duk abinda zaka yi ka sa masa natsuwa ibada ce duk abinda zaka yi ka haifar masa da jin dadi ibada ce shi yasa kaga hadisi daban-daban sun zo suna nuna mana wanda ya sutuce musulmi Allah zai sutuce shi duniya da lahira wanda ya share ma musulmi hawayensa Allah shi zai share masa hawayensa duniya da kiyama wanda ya taimaki dan uwansa musulmi Allah zai taimake shi balma cewa akai wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi Allah ba zai gushe ba yana taimakon bawa ma daman bawa bai gushe ba yana taimaka ma dan uwansa wannan muhimmi ne sosai وإهانته سننك ولا تنتم سلمي حرام ني تو كاسم ما دقشكم كليات الخمس وتو أبو بوا بيغ دا مسلنشي يضو يسأرم بني آدم أقوي حبز الإربي كيا يمتنشي شيسا دوان دا زي شمتنشم واني تو يساني ياي بردان زنيدي Allah ya kasa manyan zunubai 71 a wata riwaya da uku sai aka ce adinaha an ya atiyar rajulu ummuhu a 71 nan ko da uku mafi kankantan wanda za a ce kaman bai komai ba mutun yaje ya ga uwarsa shi da ita kaman matarsa su yi abin da yake yi da matarsa ne ba kenan وان اربع ربا ارض الرجل المسلم اما متي جرمن ربا متي مونن ربا متنچن متوم مسلمي كچن متنچن متوم مسلمي شيسا احجن بنكوانا اخطبر النبي صلى الله عليه وسلم فهيه يا مشهور يا چكن ابيندا يي منا فدا ينا چيوا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وثاني زبدة جنونك فزبدة مطنقوان كجني بعد حكيبا سيء النفس بالنفس كوكما دوكي ينقوانك كشي دوكي يموتن كي ينيني حرام إني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كوكا شمتنشي مسلمي haramun ne haramun ne dan haka ka walakanta shi ka tozarta shi ka nuna bai isa ba ka taka wani abu babba na haramci saboda Allah yana kishin musulmi ana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi Ka'aba ce me ya kai ki daraja me ya kai ki daukaka me ya kai ki muhimmanci amma wallahi ran musulmi guda daya ya fi jama'an musulmi ku dubi yadda muke walakanta junanmu. Addini mu'amala ce. Kada ka yi abin da za ka toza ka ɗan uwanka ko ka walakanta ‘yar uwanka ko ka ci zarafin wani, nan kam za ka ɗauki zunubin da ba ka taɓa tsammani ba. Allah ka kare mu. Wasabbihi, haka nan zagin musulmi. To zagi ai ba sana'a ba ce. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yana cewa inna min akbaril kaba'ir an yal'ana rajulu walidayhi. Qila ya rasulullah fa kayfa yal'anu rajulu walidayhi? Qala yasubbu rajul aba rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu. Na daga cikin mafi girman manyan zunubai. Mafi girman manyan zunubai. Sallallahu alaihi wa sallam yace mutum ya tsine ko ya zagi dan uwansa. Ya zagi iyayensa. Cewa ya zagi mahaifinsa. Sahabai suka yi mamaki, ya za a yi mutum da kansa ya zagi mahaifinsa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai ma'anarsa mutum ne zai zagi mahaifin wani, shi kuma ya maida martani ya zagi mahaifinsa har ma ya hada da mahaifiyarsa. Kai ka zagi iyayenka. Shi yasa muna yara kaga akwai wasu kalmomi da ke gudana tsakaninmu. Zagi zagawa ne. Ma'ana wai in ka zagi wani zai zago aibin ya koma wajen naka iyaye. Wani lokaci sai ka ji yaron kirki ya ce, ni dai in ka zagi ubana ni ba zan zagi naka ba. Me yasa? Saboda waɗannan dalilai ne. Masha Allah, ya shigo. An ce wani bawan Allah ya zo zai musulunta. Allah ta'ala ya tabbatar da imanin shi da namu baki ɗaya. Yawwa. To sani da zuwa. Assalamu alaikum. To matso ɗan uwana. Kana son musulunci?
Kana son musulunci.
Allah ya taimake mu a kai. A taƙaice musulunci gaba ɗayansa yana da ma'anar duk wani abin da mutum yake yi a rayuwa ya daina. Ya daina. Sai abin da Allah ya ce zai yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Annabi Muhammad ya zo da shi. Ka gane? Kana ji na? Wannan shi ne Islam. Ka yadda, ka yi imani Allah ɗaya ne. Ba wanda za ka bauta masa sai Allah. Ba inda za ka aishi yadda za a bauta wa Allah sai ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ka fahimci bayani na? Ka yadda?
Amma mala ina tambaya.
To.
Shin ya ake abun?
Yadda ake musulunta? Yanzu dama shi ne za mu yi. Sannan in na ba ka kalmar shahada ka yadda dai za ka bauta ma Allah da abinda Annabi Muhammad ya zo da shi, to sai in gaya maka ga abinda za ka yi kuma daga baya. Amma ka yadda za ka bauta ma Allah, ka taɓa yin wani addini kafin musulunci?
Ina da addini mana mala.
Da kana da addini? Christianity ne?
Ina da addini Christianity.
To kaga ka yadda kuma Isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne. Ka fahimta? Bawan Allah ne Annabi Isa, ba ɗa ne ga Allah ba. Ka yadda da wannan? To yanzu zan yi kalmar shahada ka maimaita da ka yi ka zama musulmi kenan. La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
Muhammadin Rasulullah.
Muhammadin Rasulullah.
Sallallahu alaihi wa sallam.
Sallallahu alaihi wa
sallam. La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
Muhammadin Rasulullah.
Muhammadin Rasulullah.
Sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu da ni da kai duk ɗaya ba bambanci. Ba wanda yafi wani a nan, ba mu fi ka ba, ka ma fi mu. Ka san dalilin da ka fi mu? Daga ranar da mutum ya musulunta ko mai yayi na ɓanna baya Allah ya yafe mashi. Saboda haka muna maka bishara da wannan. Kalman da muka faɗi da Larabci ma'anarsa ka yadda ka amince, ba wanda za ka bauta masa wanda ya cancanci bauta sai Allah ɗaya wanda ya halicce ka. kuma ka yadda ka amince bautan ba za ka yi ba sai abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine abinda ka faɗi saboda haka ina maka munna ina fatan Allah ya tsare mana imanin mu gaba daya wane sunanka da
sunan Jacob
Jacob to Jacob shine mukan ce da larabci ya afu annabin Allah ne kuma dan annabin Allah baban annabin Allah kana son a kira ka da Yaqub ko kana da wani canjin suna da kake so
ina da wani suna da kake so a canza mun san kan ce ga wani ina nan ne
eh gaskiya ne to wanne kake so
wala ina baka zaki
kana son sunan shugaban namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sunan ka Muhammad to Allah ya tsare ma imanin ka
amin
Allah ya taimake mu akan gaskiya da mu da kai baki daya.
Amin.
To yanzu tunda kai imani ka musulunta kai kalmar shahada to akwai wanka tunda kai babban mutum ne. Wankan tsarki wanda ya shiga musulunci bayan yayi manyanta to wajibi sai yayi wanka.
Mallaka tambaya
to tambaya.
Ba ai wani fasu ciwon boko.
A'a. Ba wanda ake yi a ce an yi an maka baptisman ko a ba shi bane. Ka san ga wanda ya girma ko dai yana da mata ko ya taba mafarki haka ruwan halitta maniyi ya fita. To a musulunci kuma wajibi ne sai an yi wanka. Shi yasa akan ce wanda ya musulunta yayi wanka da yaro ne karami wanda bai balaga ba shi ba ma za a ce yayi wanka ba ai kaga shi wanda pastor ke yi ba kai za a ce kai ba yin maka ake yanzu da akai modernizing din abubuwa sai a aje wani dan abu a coci sai a ce kai shiga ka kwanta a ruwan to ba wannan bane yawa dan haka ga malam Muhammad ya zama dan uwan mu abinda ya same shi ya same mu abinda ya same mu ya same shi saboda haka insha Allah a ina take zaune
a gaskiya saboda Allah ne baje ku ba mala wallahi kwana na du a gida dole saboda gane in wasu abu kana musulmi to shine da dire yanzu sai suka yi suka zo suka tanga suka kana zo kana ku mota lai ne ku mota bani haka da wannan ne ku mota kai
daga gutsau kake
yi wallahi ba san kowa wallahi ga ranga har da Allah
gaskiya ne to yanzu abinda zamu taimaka da sauri da sauri ai kokari a kai shi yayin wanka yawa ku je da shi Allah ka tabbatar da imanin mu baki da ka tsare mu barin dukkan abubuwa na fitina to zagin musulmi haramun ne kaman yadda muke bayanin wancan hadisi cewa na daga cikin mafi girman zunubai mutum ya zagi iyayensa ya zaka zagi iyayenka ka zagi baban wani ya zagi naka ke ni dai ba zan zagi baban ka ba wanda ya zagi baban wani ya zagi nashi ne kaga da yara na fadin haka kuma gaskiya ce maganar su ba kuskure bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun ka zagi musulmi fasikanci ne al-fusuq wal-khuruj an ta'ati Allah duk wanda zai bar biyayya ga Allah shine fasiki ta kowace hanya to ka zagi dan uwanka musulmi fasikanci ne laifi ne babba kaza muke cewa laysal mu'min bi ta'anin wala la'anin wala fahashi mu'mini ba dabi'ansa bane a ji yana zage-zage yana tsine-tsine yana fadin munanan kalmomi a bakinsa mu'mini bakinsa ambatan Allah yake yi dan haka in ka tattara waɗannan abubuwa da aka nuna mana na harshe to shi magana akwai lokacin da yake zama dole akwai sanda yake zama haram akwai sanda yake zama makaruhi akwai sanda yake zama mubahu sanda magana yake zama haram kaman yadda Jacob wanda yanzu ya zama Muhammad yayi dole ne wajibi duk wanda bai kalmar shahada ba to sai ya shiga wuta dan haka yin kalmar shahada ga kowa da kowa in dai sako ya isa maka wajibi ne to kaga ya sauke wajibi kamar yadda mu ma alhamdulillah mun kauke magana na zama haram idan maganar ta zan alfasha ce giba ce annani manci ne da dukkan wani kalamul qabih da muke bayani haramun ne haramun ne magana na zama makaruhi a lokacin da aka ce an yi sallan isha'i an hana kafira koda ba za ka faɗi albasha ba ne inda ba karatu za ka yi kofina da matarka ba a za mu je majalisa ko dandali ne a makaruhi ne ba a so annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ana son ka tsinke da sallan isha'i to koma gida domin baka san cewa za ka tashi in ka kwanta bacci ko ba za ka tashi ba to ka kwanta da aikin alkhairi والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى طب هذا شيء بجي الله يكرهش متوى دون هكا ذاك يكرم متوى تكتشكا دكتشاون صلو دون بك ثاني بكو ذاك تاشي نيكو ذا أتادكي kaka je kaifira an gama ihu a dandali ana daga keya ana alfasha ana zage zage sannan ka je ka fadi ka kwanta ba daidai bane sa'annan akwai lokacin da zance kaman yadda muka ce yakan zama mustahabi a yaushe ne shine ka yawaita ambatan Allah hailala kabbara tasbihi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana son ka yawaita كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده wannan shine akwai san da yake zama mubahu a lokacin da zakai wani magana wanda yake ba aibi a ciki kuma akwai wasu abubuwa na laluran yin su halas ne Allah ka sa mu kiyaye harsha wata hawifihi sannan abai mumini tsoro a razana shi a firgita shi haramun ne domin ka cutar da shi fi gairi haqqin shar'iyyin ba da kuma wani haƙƙi na shari'a ba idan tsoratar da za a yi masa tsoratarwa ne wanda shari'a ta yadda wanda shari'a ta aminta wannan ba aibi ba ne ba laifi ba ne amma haka kawai ko da irin abin nan ne da masu wasan da ba su san yadda ake wasa ba suke yi su faɗa zuwa su faɗa mutum ya firgita haramun ne haramun ne ko ka ɗauko wani labari la asla lahu ka zo ka nana duk ya rikice haramun ne haramun ne saboda haka in koyi abin da ya shafi shari'a ne mutum ne mulhidi ko ja'iri ko mujrimi ko anidi to ka tsoratar da shi ta hanyar da ya dace wannan ba laifi ba ne domin shari'ar musulunci ya zo da at-targhib wa tarhib ya zo da bishara daidai da yanda ya zo da inzar wani lokaci sai a kwadaitar da kai ga aljanna ga ni'imomin da ke gidan aljanna idan aka ga kuma ba a yi nasara ba sai a tsoratar da kai da wuta da irin bala'in da ke cikin wuta a tsoratar da kai da waɗannan abubuwa to waɗannan a irin wannan yanayi a irin wannan lokaci ba aibi bane ba laifi bane ga musulmi su yi haka yana cikin abu na shari'a sai dai kullun ana son a yi shi bi itidali kada a zaki a kowannan a lokacin da kake kwadaitarwa ka kwadaitar kaman yadda Allah ya kwadaitar idan ka nemi zarbadiya sai wanda kake kwadaitar da shi yaga ya zama dan aljanna kawai saboda haka sai ga babu bukatar yi wani aiki shi yasa ahadithul qusas yake da illa matuka masu wa'azin tirmi sune ahadithul qusas domin in sun so mu kwadaitar da kai aljanna ce in ka karanta kaza kafa uku to da kai da danginka dubu na wajen mamanka da na wajen babanka dubu kaza da kaza ko ka ci dukiyar al'umma, ko ka yi zina so kaza, ko ka yi sata so kaza, ko ka yi kaza, an yafe maka aljanna za ka. Alhamdulillahi ashe ni na zama dan aljanna sai ya shiga sata, ya shiga fashi, ya shiga bin maza, ya shiga bin matan kawai, kaga abu ya lalace. Hakanan wani in ya zo yana tsoratarwa, sai ya tsoratar duk ya muke ƙofofi na rahaman Allah. To wannan yakan illa babba, domin a ƙarshe wanda kake son ya dawo hanya sai ya ga ba hanyar da zai sami rahamar Allah. Saboda haka sai ya yanke kauna, sai ce to yanzu ma muka koma. Yadda za ka gane wannan sahihin hadisin nan na wanda ya zo ya kashe mutum ɗari ba ɗaya, ya zo ya tambayi wani mai ibada ya ce ko akwai ƙofar tuba, da aka yi mashi bayani ya ce kai ɗari ba ɗaya, ya ce ɗari ba ɗaya malam, ɗari ba ɗaya, ce ina ai kai da ƙofar tuba a yafe maka har abada, ya ce eh, ce eh, ce to mene ne za mu tsaya bari in haɗa na ɗarin da ɗaya. Saboda me ya yi amfani da jahilci ya tsoratar da shi, sai ga to tunda dai wuta za shi, to kai ma da ka tsoratar da ni ka gaya mun bari in kammala, maye ya ci dubu sai ceto kenan, ya haɗa da shi. To kai ka ga in ya yi ne ya tsoratar da shi, ya amfane shi, sai ya daɗa tandamar da shi. Shi ya sa dole ne mu kula da irin waɗannan abubuwa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu akan daidai, ya yafe mana kuskurenmu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.